sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce ta sake dawowa da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC a cikin shirin mu na daren yau Asabar 1 ga watan Agusta na shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a ji irin jan hankalin da sarkin Gwandu Muhammadu Ilyas Bashir yayi wa al'ummar Gwandu yayin da ake ci gaba da shagulgulan sallar layya. Sannan muna da rahoto na musamman game da tashe-tashen hankula da ya ta akuwa a kudancin Kaduna a ƴan kwanakin baya-bayan nan. A rana irin ta yau Asabar kamar yadda muka saba, Ibrahim Ka Almasi Garba yana tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin cewa ana iya maguɗi a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya. Za a karkatar za a yi maguɗi, abinda Trump ya gaya manema labarai kenan a fadar White House kafin ya kama hanyarsa ta zuwa Tampa jihar Florida. Ba tare da wani cikakken bayani ba, shugaba Trump ya ce Russia da China na iya buga takardun ƙuri'a na jabu, sannan ya ce hakan na iya zama taɓarɓarar zaɓe mafi girma a tarihi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi niyyar hana amfani da kafar bidiyon nan ta TikTok a Amurka. Trump ya faɗi yaje jama'a cewa mai yiwuwa ya ɗau matakin a yau ɗinnan Asabar don kawo ƙarshen amfani da sananniyar manhajar sada zumuntar mai yaɗa hotunan bidiyo a Amurka. Ya ce mai yiwuwa ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen hana amfani da manhajar. Manhajar ta yi matuƙar suna a Amurka da sassan duniya. An sauke ta har sau biliyan 2 a duniya, kuma daga ciki miliyan 165 a Amurka aka sauke. Baya ga yaɗa bidiyon abubuwan nishaɗi, manhajar na taɓo batutuwan muhawara da siyasa da kuma zamantakewa. Wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar Amurka biyu sun yi gargaɗi matuƙa ga China je jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokuraɗiyya ciki har da wani ba Amurke a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a Hong Kong. Gidan talabijin ɗin China je jama'a ya ce hukumomin Hong Kong sun bayar da umarnin damƙe Nathan Lowe da Wayne Chang Kui da Hank Lui da Simon Chang da Ray Wan Toy da kuma Samuel Chu wanda ɗan Amurka ne. Mutanen shida sun gudu daga Hong Kong ɗin, inda ake farautar su saboda zargin saba wa sabuwar dokar wadda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata. Ɗan majalisar wakilai Eliot Engel, chairman ɗin kwamitin harkokin wajen majalisar wakilan Amurka da kuma Senator Robert Menendez, wanda babban ɗan jam'iyyar Democrat ne a kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje, sun faɗi a wata takardar haɗin gwiwa cewa idan China na tsammanin wannan mataki da ta ɗauka na iya kasara 'yan gwagwarmayar tabbatar da 'yanci, demokradiyya, kare haƙƙoƙin ɗan adam da kuma tsarin doka da oda, to ta yi kuskure. Yanzu masu ɗauke da cutar COVID-19 a duniya sun kai sama da miliyan 17.5 bisa ga alƙaluman Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama ta gaba a yawan masu ɗauke da cutar miliyan 4.5, sai Brazil mai sama da miliyan 2.5, sannan sai India mai kusan miliyan 1.7. Ƙasar Mexico mai adadin mace-mace 46,688 sanadiyar cutar ta maye gurbin Burtaniya a matsayin ƙasa ta uku a jerin ƙasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka, a cewar Johns Hopkins. Amurka mai yawan waɗanda suka mutu sama da 153,000 ita ce ta ɗaya a yawan mace-mace ma, sai ƙasar Brazil mai sama da 92,000. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Russia na shirin ƙaddamar da gagarumin aikin rigakafin cutar ta COVID-19 a watan Satumba ko Oktoba. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin ƙasar aka ƙirƙiro rigakafin. Mutane sama da 1,000 ne suka fito zanga-zanga a birnin Portland na Amurka da safiyar yau ɗinnan Asabar, kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka, biyo bayan wuta da yarjejeniyar da aka cimma wadda jami'ai a jihar Oregon ke fatan za ta rage zaman ɗarɗar, yayin da birnin ke ƙoƙarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai cikin ruɗami da aka kwashe wata da watanni ana yi. Zanga-zangar da aka yi da daren jiya jama'a ta yi kama da ta shekaran jiya Alhamis, inda a karon farko cikin tsawon makonni aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama tashin hankali ko kame ba. zuwa tsakar daren jiya babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zangar asali ma ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Cobor Rocks na kasar Russia a yau dindin Asabar karshen mako na hudu a jere saboda kuhula da suka yi da kama gwamnatin yankin mai farin jini jami'an tsaron gwamnatin tarayya sun damke Sergei Furgan a farkon watan Yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokuta da dama a shekarar 2004 da kuma 2005 gabanin zamansa gwamna an garzaya da shi birnin Moscow inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu mutane da dama a wannan birni dake gabas mai nisa a Russia mai kuma iyaka da China sun yi imanin cewa zargin da ake wa Furgan da kuma yi gurbinsa da aka yi a makon jiya bita da kullin siyasa ne
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla to kamar yadda aka ji a farkon shirin a daidai lokacin da ƴan Najeriya ke ci gaba da shagulgulan babbar sallah shugabanni na ci gaba da bayar da shawarwari ga jama'a don samar da ci gaban kasar a jihar Kebbi dake arewacin Najeriya shugaban majalisar sarakunan Kebbi mai girma sarkin Gundu Muhammad Iliyasu Bashar shawara ya bayar ga jama'a da su rika taka tsantsan da baki dake shigowa jihar ta Kebbi daga Kebbi ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani
Shagulgulan sallar layya suna gudana cikin tsanaki a jihar Kebbi duk da matsalar tsadar rayuwa dake addabar jama'a a wasu sassan Najeriya na samu jinta bakin wasu jama'a garin da suka hada da barista Sambo Aliyu da kuma Hussein mai tajin waya akan yadda suka ga sallar ta bana
to alhamdulillah a gaskiya mun yi sallar Eid cikin koshin lafiya kuma mun yi ta cikin farin ciki babu abin da zamu ce ma Allah sai godiya
mu ci gaba da istighfari da istighfari yana kawo mana saukin abubuwan da muke ciki wannan jarabawa ce muke cikin ta kuma kowa ya da amince jaraba kuma insha Allah in aka yi hakuri za a ci nasara ga jaraba da ake ci
a sakon sa na sallah da jama'ar jihar Kebbi sarkin Gondo Muhammadu Iliyasu Bashar ya jawo hankalin jama'a ne akan kula da shigowar baki a cikin yankunan su yace saukar da baki ba tare da sanin halayen su ba da kuma inda suka fito matsala ce babba da mai hakan kan iya kawo cikas ga sha'anin tsaro
saukar da bako baka san inda ya fito ba baka ga ma hukuma ba hakimin nan daga madalita ne har zuwa mai tai ha uban kasa baka ga mu kowa ba gashi ana kawo mana muna ganin su wasu ne da aka koro wani wuri saboda halayen su su zauna cikin mu kuma su dore shi gaba da mugun hali muna da shari'o'i da dama game da irin haka a kula da baki masu zuwa ba muna gudun baki bane muna gudun mugun bako
shi kuwa a jawabin sa na sallah da jama'ar jihar Kebbi gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya zanta ne akan batutuwa da dama musamman nasarorin da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta samu a wajen bunƙasa sha'anin noma wanda jihar Kebbi ke sahun gaba da kuma magance matsalar rashin tsaro kazalika da yaƙi da cin hanci da rashawa
kuma abun farin ciki gare mu na mutanen jihar Kebbi ya sadan mu Abubakar Malami SAN ya goranta wannan yaƙi wannan yaƙi tun da aka fara shi da ido guda aka fara shi cewa waɗanda ake suka saba da kama karya waɗanda suka saba da su yi wa da suke so ba za su yi shiru ba ko su kyale ko su kyale wanda yake don haka ba abun mamaki bane cikin satuttukan nan da suka wuce mun ga bata gari suna ta kalla mai marar dadi zuwa ga damu
jama'ar garin dai na ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah ta hanyar ziyarce-ziyarce na ƴan uwa da abokan arziki Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir yanzu bari mu koma jihar Kaduna a daidai lokacin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da dalilan hare-hare a kudancin jihar Kaduna kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ta Sokafu ta ce sakacin gwamnati ke rura wutar waɗannan hare-hare Isa Lawal Ikara na dauke da cikakken rahoton
mai magana da yawun kungiyar ta Sokafo Mr. Luka Biniyad ya ce hujjojin da gwamnan jihar Kaduna ke bayarwa game da hare-haren kudancin jihar Kaduna ba su da karfi
ka san abun yana faruwa wanda suke laifi din in ba a same su ba an kama su ba sai su sake ba su karfin gwiwa su sake yi kuma kalmomin da gwamnati take yi bai nuna cewa wanda suke kawo hare-haren nan ko da an same su ba za a yi musu wani abu ba.
Kamar wani kalmomi?
Misali, mutanen mu da suke ƙauyuka wanda ake kashe su, wanda ake kone gidajen su, wanda dai sun yi tsira, suna ga mana cewa ai mutanen Fulani ne ke zuwa suna kashe su. Amma idan gwamna Kaduna Malam Nasir El-Rufai magana sai ce wai ramuko ne ake yi. To, kuma ramuko ne ma a kashe ka kai ma ka je ka kashe wani a ce ma gaskiya ne. To kaga irin abubuwa din da ba sa taimako.
To ko me gaskiyar zargin da ake yi wa Fulani cewa suke kai harin ramuwa game da abubuwan da ake zargin an yi musu a baya? Malam Haruna Usman Tugga shine shugaban kungiyar Fulani ta Miyar ta Allah a jihar Kaduna.
Me ramuwa? Ai mutane su tambaye kansu. Ah, mutum 99 fa kwanan nan abinda aka kashe mana a kudancin Kaduna, kuma duniya ta tsare.
Cewa suke yi ba ku da alƙaliman mutanen da ake cewa an kashe muku saboda ba ku da hujja, sai dai ku fada da baka.
Mu muna da hujja tun da zamu muna ba da suna gaba daya.
Ba ku gudun a ce zargin zargi ne tunda kuma ba ku san suwa suke kashe ku ba.
Mun san wanda suka kashe mu mana, rikici suke yi tsakanin Bahaushe da Bakatabe. Su akan gona suka tashi suka birga da makwabtansu da suke tare da su, ai wanda duk aka kace makwabtansu suka kace su.
Su ma suna zargin akwai waɗanda suka zo suka yi kisa daga Fulani sun san gaske ne akwai maganar ramuwa kenan.
To ai in ka ji mutum yana maganar cewa ya ramu, mutane ne wanda suka dinga tare mutane a hanya suna kashewa. Yanzu ka ce ga wanda ya zo ya ramu, ko in baka mai wani abu zai rama.
Sai dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufai ya bayyana wasu dalilai na daban game da hare-haren da ake gani a kudancin jihar Kaduna.
Abubuwan da suke kawo rigingimu a nan suna da tarihi mai tsawo. Akwai rigingimu da aka yi wani shekara 28 a ƙaramar hukumar zangon Katabu, wanda an yi rahoto gwamnati bata dauki matakai ta yi farar takarda ba mun sa a yi wannan. Na biyu, akwai masu zama a Abuja da Lagos da Port Harcourt, wasu ma a kasashen waje suna faɗan ƙarerayi suna ƙara tunzura mutane. Muna nan za mu dauki matakai ko ina suke za mu bi su mu hukunta su. Kuma duk shugabannin da ba su tashi sun yi abin da ya kamata ba, za mu dauki matakai kansu.
Shi kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna DCP Ibrahim Abdullahi ce waye.
Abinda ke jawo matsalolin lokaci zuwa lokaci shine wasu ɗan ba su yi ɓanna ba sai su gaji cika jikinsu na tashi sai suna mai tashin hankali. Wasu suna da tsohon miki a yi masu wani abu can da, amma wanga da ke faruwa akwai abubuwa da ke sun kama yanayin siyasa ce. Wasu su ja wasu daga nesa daga kaza, wasu masu wasu rubuce-rubuce kuna gani ga social media su ne ke tunzura wanda ke wurin ya kawo tashin hankali. Wasu kuma abubuwa sukan faru daga wuraren noma kamar gona, amma kamar matakin da gwamnati ɗauka insha Allahu na walwala wannan matsalolin da hankali su fara gaba daya cikin ƙaramin lokaci za a cimma nasara.
Hauhawar hare-haren da ake gani cikin kwanakin nan a kudancin jihar Kaduna dai bai hana al'ummar yankin yakinin ganin sun samu zaman lafiya ba. In ji mai magana da yawun kungiyar Sokapo Luka Biniyat.
Mun yi fatar ban gaskiya cewa idan gwamna na son wannan rikicin ta kage, shi ya san abin da zai yi. Mun muna son zaman lafiya, wane ne zai zauna a garin shi ya ce baya zuwa gona, ba zai fita ya je kasuwa ba, ba zai fita ya gan wani ba. Mun tabbata cewa idan political leaders mu suna son a zauna lafiya, muna nan muna a shirye muke mu zauna.
Shi ma shugaban kungiyar Miyar ta Allah na jihar Kaduna Haruna Usman Tugga ya ce sulhu ne mafita amma ba karfin soja ba.
Wato abin da zai kawo karshen shi shine gwamnati idan ta kama ta dinga yin hukunci, kuma idan wani abu ya faru tsakanin ka da wani, ka daina zuwa ka taba wanda bai maka komai ba yana zaune da kai shekara da shekaru. Domin galibi abubuwan da ke faruwa nan yan siyasa ne da shugabannin addini, dole ne a zauna tare, ai ba wanda isa kori wani a wurin nan.
Amma ta yaya za a zauna tare tunda an ce ana ta mutuwan nan kowa fargaba yake ciki?
A sulhu kawai zaman lafiya dole ba ta samuwa tare da bindiga sai da sulhu. Soja da dan sanda ba su kawo karshe rikicin kudancin Kaduna ba sai sulhu.
Duk da irin jingina karfin da ake da gwamnati cewa ita ce kawai mafita akan maganar ganin an kawo karshen tsamin tsaro a kudancin jihar Kaduna, gwamnan jihar Kaduna ya ce rungumar zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin kudancin jihar Kaduna ne kawai ya rage mafita.
Ko mun dauki sojoji da 'yan sandan Najeriya gaba ɗaya mun kawo jihar Kaduna, babu yadda za a yi a samu zaman lafiya idan al'umma ba su yadda zaman lafiya shi yafi sauki ba, domin babu yadda za a ce 'yan sanda su rufe suna kofar kowane gida. Saboda haka zaman lafiya din mutane su haƙuri da juna su zauna lafiya. In an yi maka laifi ka gaya ma hukuma ko shugabannin al'umma su kokari su kawo sulhu, in sulhu bai yiwu ba 'yan sanda su shigo da soja a hukunta wanda ya yi laifi. Shi ne kadai za a samu zaman lafiya.
a ƴan kwanakin nan dai a jere an sami harare mabambanta a wasu kananan hukumomi da ke yankin kudancin jihar Kaduna musamman ma dai harin da wasu ƴan bindiga suka kai wajen wani biki da suka halaka sama da mutane 20 wanda tunuma ya kai ga gwamnatin jihar Kaduna ta saka dokar hana zirga-zirga a wasu daga cikin kananan hukumomin da ke kudancin jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu ga maimakin shirin amsoshin tambayoyin ku
sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Mallam Dauda Garba bin Affan Fatiskum kan tarihin kare-kare da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Mallam Babangida Yusuf na fada da Sa'idu Abdullahi da Maturu da dai sauransu masu son jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a Najeriya da masu son Afirka to bari mu fara da kashi na biyu na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin Najeriya idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da ci gaban amsar da ya samu daga wani sarakin yankin kare-kare din wanda ke da zama a birnin Bauchi Mallam Abdullahi Babayo Jalam dan madamin Jalam Ciro Mankurkur wanda Abdulwahab ya ci gaba da tambayar sa cewa
to muna ji don saboda ni ma na an zauna a miso ana ce kare-kare su kansu ma sun fito ne daga wajejen kasar Larabawa ina batun
ai duk kabilar da kan ranta za a ce haka ana cewa an taho daga Yemen to ta yi hakan ne amma dai manawa mun san furani ne to muka gaji Allah ya yi bukaki ko ranar ta mai da mu bukaki haka to amma dai ko ma yayin ne an taho daga can an zauna an yi dafu a can yankin Borno kafin Rabi ya zo ya bada jama'a
kare-kare kan lalle kuma mayaka ne kamar kwarai kuwa
kwarai mayaka ne don a cikin tarihin da muke da shi babu wanda suka taba zuwa ko suka ci Jalam da yaki ko suka ci kare-kare da yaki
irin abokan wasan nan fa kamar kaga za a ce bare-bare suna wasa da Fulani haka dai da misali kwarai to ko kuma su wani na abokan wasan
muna yi da bare-barin muna yi da Babrawa muna yi da Terawa muna yi da Tangale muna waje saboda albarkacin misau muna yi da waje da tula albarkacin muna misau emirate saboda wanda ka hada su a can mu kuma sai muka biya yi ba
na ga shakira
yawa
masha Allah to yalla bayani mun yanzu dai wannan hidima na kare-kare abu ne wanda yake kace mai fadi
a da fadi
yawa ba mu da lokacin
ya da fadi
to akwai baya ga kaman wasu al'adu ne haka ko kafi aminta su haka irin wasu gwada al'adan ku na gargajiya
muna da al'ada wadda ya sanu sananne ne a duk kasan nan dai duk wanda ya taba jin labarin wannan kabila ta kare-kare to ya san suna da wani wasa da ake ce masa falaba da madala to falaba da madala din nan wato taruwa ake yi a wani lokaci don to abin dalilin dai asalin dalilin wannan shi falaba din lokaci ne na godewa Allah don ilimin abin da aka samu a damina ta gabata sannan kuma ilimin a wannan lokacin ne ake haduwa da mutane da aka dade ba da su ba ai kuma exchanging pleasantries
Allah ne haka ne to lalle kwa wannan balama batala
balabara madala balabara madala
balaba
baba bane ba ne
bala
bara
bara
madala
madala shine wato
da Hausa sarauta wato sarauta ce
dan
a wannan ranan kuma tunda an samu an wadata ko kuma an samu abin da ka san wadamina to saura kuma kamar da man ce maka asalin mu jarumai ne mai akani to sai kuma akan kaddamar da farauta wato shiga daji a wannan rana an yi godiya wa Allah an samu damuna mai albarka sannan kuma an kaddamar da shiga daji don neman naman daji farauta kenan
to yanzu kamar sarauta ne wanda yake kai kana cikin wannan layi na yin sarauta yanzu zaka yi sanin yawan sarakunan da aka samu na kasan kare-kare
da ka haka kan ba zan iya ba amma na san akwai shi a rubuce a wani guri amma da ka zai mun wahala
to kaman me da me kuke da su a sarautan ko an sarki wazini wanda haka
eh to saboda ai mun cudanya da waɗansu kabilu saboda haka ana kamar da kuma ba kare-kare ba duk kabilun ke wayannan sukan mori waɗansu kabilu waɗansu abubuwa na waɗansu mutane yawa kaman akan a rufe rautar to yanzu za ta yi an ce zanna misali mai haɗa Kano da zanna ai ka gansa wata bare bare ce ko yawa to hakan nan to akan ali sarautun sai a zo a yi tun da jama'a sun dau kowa yana so ya karance yana da yawa ai
hakan ce ma ka je bu kaza
yawa ka je ka dauko ta a baka bayanin ta ka zo nan a baka
hakan
haka ne
to a idan rayuwa da wannan tarihin kun nan dai yana da tsayi kamar yadda kace amma yanzu shekaran zuwan kasan kare-kare ko kuma kare-kare kabilunsu nan yankin kamar zai kai shekara 100 nan ko 200 nan
to a takaice dai yadda muke ji magabata suke faɗa a tarihi inda za a samu tarihi don ana maganar 18 wani abu to yi tumana abin nan kuma a shekaran da ɗan yawa inda yanzu muna 2020
gaskiya
to a cikin ya gashi fiye da shekara 200 kenan
kwarai da gaske to ta yaya kuka samu kanku a cikin masarautar Misau don saboda yanda yake kuka yi suna zo kaɗin nan aka ce kuma kuna ƙarƙashin
masarautar babu shakka kuma da ka san yawanci mallaka ke sa ka zama to da ilimi
hakan ne
sai in ka mallake shi ka ci shi a yaki sai ka zai ka
zama
ba ka ga ba ci ba yi ba to wannan tambayar da ka ta dace dan ba a ci wa yaki ba gashi kuma wannan garin Misau to gaskiya shine da muna zaman kanmu ne tun lokacin da babu wata sarauta sai namu mu ma cikin namu kare karen babu mai zama sarki sai jarumi yawa jarumi ake yake cin sarauta sai kuma a masa biyayya saboda ƙarfinsa to tunda ko babu wanda yake cin yaki ba ma kowa biyayya muna zaman kanmu to amma zuwan turawa aka nemi mu bi Misau saboda administrative convenience sai aka ce mu bi Misau an babu kwacin su ga ni ba saboda haka mun samu kanmu ne a ƙarƙashin Misau saboda hikima irin da turawa da tura mu gurin don a ji daɗin mallakar mu
to kuna amfani da kaman su dawakai su raƙuma ko jiyoyin a baka kawai
eh muna dai amfani da dawakai amma raƙuma wajen mu babu su sosai eh sai dai makwabta amma dawakai muna amfani da su muna amfani da jakuna wajen safara kenan yawa wajen ci abinci kuma muna amfani da irin su shanu awaki tumaki da sauran kana
akwai duwatsu ne kamar wanda akan ce kwakwa da wannan
ba mu da duwatsu sai dai yan jigayi kasan na za ka gashi akwai bambanci tsakanin jigawa da kuma dutse to akwai jigayi an ba mu da dutse
me kuka fi shukawa ne a wajen ku
muna shuka gero dawa maiwa sai asali muna shuka tamba ba sani ba ko ka san tamba
san tamba
to akwai nomi
bai
nomi to shine to ridi amma baki
baki
bai to muna shuka da dai sauran irin wayannan na ci sannan kuma na kasuwa muna shuka auduga muna shuka gyada muna shuka wake
wani abin da zan so in tambaya kamar kuna da sunan sarki ne da yaren kare-kare
muna da shi to sunan sarkin mu Iduhu amma in an ce sarauta kuma ana nufin koda ita ce sarauta amma Iduhu kuma shi ne sarki so wato yana ta ce wannan mutumin yana da sarauta sai a ce masa ba koda amma an ce sarki ne wannan sai a ce masa Iduhu
Thank you.
sai kuma amsoshin tambayoyin malam Babangida Yusuf na fada da Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin mulkin mallaka a Najeriya da ma Afirka baki daya. Idan masu tambayar na saurare, ga ci gaban ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House dake garin Kaduna, Dr. Salisu Bala, wanda muka dan koma baya kadan muka dora daga inda yake ci gaba da bayanin yadda akai amfani da sarakuna da cewa
sannan shi da lugat ne sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka, wato area da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka go aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Yamarai inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Lugat. Wanda shi Lugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga burkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi. Suka kashe mutane, suka kwashe kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Kuma sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin. Dole sai dai a taho da kafa, idan an zo kuma za a tadda ruwa, ruwa ba zai bari hura su ketare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin da kuma ɗan abin da ya rage na amsoshin tambayoyin tarihin kare-kare. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da kuma ɗan madamin Jalam Abdullahi Babayo da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba. Kafin mu sallama ga Ibrahim da labarai amma a takaice.
To masu saurare sai a mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura da muka fuskanta a shirinmu na yamma. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin cewa ana iya maguɗi a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya. Za a karkatar za a yi magudi, abinda Trump ya gaya manema labarai kenan a fadar White House kafin ya kama hanyarsa ta zuwa Tampa, jihar Florida. Ba tare da wani cikakken bayani ba, shugaban Trump ya ce Russia da China na iya buga takardun ƙuri'a na jabu, sannan ya ce hakan na iya zama taɓarɓarar zaɓe mafi girma a tarihi. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce ya yi niyyar hana amfani da kafar bidiyon nan ta TikTok a Amurka. Trump ya faɗi ya je jama'a cewa mai yiwuwa ya ɗau matakin a yau ɗin nan don kawo ƙarshen amfani da sananniyar manhajar sada zumuntar mai yaɗa hotunan bidiyo a Amurka. Wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar Amurka biyu sun yi gargaɗi matuƙa ga China je jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokraɗiyya ciki har da wani ba'amurke.
To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma zuwa gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko, ku ji mu da wani shirin. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasu Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Hailu da ya haɗa mana shirin gaba ɗaya da ma injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alheri. Assalamu alaikum.